you. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan darin na Laraba 22 ga watan Agusta shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku masu na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da Safinatu Sudangi. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To bayan labarai za ku ji fashin baki da Muhammad Lamin Ali, wani mazaunin birnin New York yayi akan batu na laifi da aka samu na akan wasu ƴan hannun daman shugaban Amurka Donald Trump a jiya Talata, inda kotuna suka tabbatar da aikata ba daidai ba akan su. Kuma akan wannan batu ne zamu nemi ku kira ku ba da ra'ayinku akan yadda kuke kallon harkokin shari'a a ƙasashen da suka ci gaba kamar su Amurka, wanda ake yi ba sani ba sabo idan aka kwatanta da ƙasashen mu. Kamar kullun lambar mu ce 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa a ƙara ɗaya kana a jiro lambobin. Muna kuma da rahoto akan ƙungiyar Hilani makiyaya ta miyeta Allah wace ta nisanta kanta da kalaman barazana da aka ce ta yi tana kira shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi murabus daga mukaminsa. Akwai kuma labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau Talata akan samun tsohon shugaban yakin neman zabansa Paul Manafort da aikata manyan laifuka, wanda yanzu zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru masu yawa. Wannan abun bakin ciki ne abinda Trump ya faɗa wa manema labarai kenan a tashar jiragen saman Charleston a jihar Virginia ta yamma. Ya ƙara da cewa yana bakin cikin abinda ya faru ga Manafort, wanda wani gungun masu yanke hukunci suka same shi da laifuffuka har guda 8 na aikata zamba. Sai dai kuma masu yanke hukunci a birnin Alexandria da ke jihar Virginia, bayan sun kwashe kwanaki 4 suna muhawara, sun kasa iya cimma matsaya akan sauran laifuffuka 10 da ake tuhumar Manafort da su, abinda ya sa alƙalin kotun zartar da hukuncin cewa ba za a iya yanke wani hukunci a kansa ba. A halin yanzu kuma wata 'yar majalisar dattawan Amurka Elizabeth Warren ta gabatar da ƙudurin da zai yi garan bawul a dokokin yaƙi da ayyukan cin hanci da karɓar rashawa a gwamnatin ƙasar, wanda zai zo da sabbin matakan da za su takaita yin kamun kafa wajen wasu jami'an gwamnati da wasu dokoki da za su kiyaye harkokin ajiyar kudaden jama'a, da kuma matakan tabbatar da an yi gaskiya da adalci da zimmar bayyana wa jama'a yadda ake fitowa da tsare-tsare manufofin ƙasa. A lokacin da take magana a cibiyar 'yan jaridun Amurka da ke nan Washington jiya Talata, 'yan majalisar daga jihar Massachusetts ta ce canje-canjen za su magance abin da ta kira abubuwa mafi muni da ba a sani ba akan yadda ake amfani da kuɗi wajen sarrafa harkokin gwamnatin Amurka. Ɗaya daga cikin abubuwan da ƙudurin ya kunsa shine neman hukumar tara harajin ƙasar da ake kira IRS a taƙaice ta rinƙa fidda bayanan harajin shugaban ƙasa da mataimakinsa da na 'yan majalisa da kuma na kamfanoni ko ƙungiyoyin da ba neman riba ba da 'yan takara suka mallaka. Kuma duk mai son zama shugaban ƙasa ko mataimakinsa dole ne ya bada bayanin harajinsa na shekaru 8 a baya. A yanzu haka ba a fidda waɗannan takardun ba, kuma an hana hukumar harajin ƙasar da ake kira IRS hurumin fidda su ga jama'a. A lokacin yaƙin neman zaben shekarar 2016, shugaba Donald Trump, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, a wani lokaci bai bada bayanan harajinsa ba. Amma abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat, Hillary Clinton, a wannan lokacin ta bada na takardun haraji daga shekarar 2007 zuwa 2015. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kimanin jarirai miliyan 2,600 ke mutuwa a fadin duniya cikin wata guda da haihuwa, bisa ga cewar hukumar lafiya ta duniya. Galibin mace-macen suna faruwa ne a ƙasashe masu tasowa, inda ake fama da ƙarancin cibiyoyin jinya. Cibiyar lafiya ta duniya da ke birnin Houston a nan Amurka tana kokarin shawo kan wannan matsala ta wani shiri da ake kira Net 360 inda za a rika samar da muhimman kayayyakin aiki a asibitai. An saba fasahar sarrafa kayan aiki iri 17 da ake gani za su taimaka wajen rage dalilan mutuwar jarirai kamar ciwon haƙarƙari. Kasashe kamar Malawi sun samu tallafin kayan aikin jinya a lokutan baya, sai dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Daga cikin fasahun zamani 17 da za a iya amfani da su, akwai wanda za a iya saya a kasuwa yanzu haka, akwai kuma waɗanda suke matsayin gwaji a halin yanzu. Burin shine nan gaba za a yi amfani da wannan fasaha wajen samar da kayan aiki faro daga mawali, daga nan kuma a samar da su daga kasashen da ke bukata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ku ga baku dama ko kira akan damarwar siyasar da ake yi a nan Amurka. Kungiyar Hillary da makiyaya ta miyace Allah ta nisanta kanta da kalaman barazana da aka ce ta yi cewa shugaban majalisar dattawa ta Najeriya Bukola Saraki ya yi murabus daga mukaminsa. Ga rahoton Hassan Mai da kaina da ya shirya mana akan wannan batu.
Mun fitar da sanarwa ne sabanin abin da wani wanda ake kiransa Garus Gololo a Benue jiya, wanda yake ce Saraki ya bar shugabanci ko me yake Allah ba ta fitar da shi. Wannan sanarwa ba daga uwar kungiya take ba, ba mu san da shi ba, kuma ma ba shi da matsayi ko mukami na kungiya wanda zai yi wannan sanarwa a madadin ita uwar kungiya. Saboda haka sanarwa ne wanda ya yi dan kanshi, wanda kuma idan har muka tabbatar lallai sanarwa daga gurin shi yake, lallai babu shakka za mu dau mataki na ladabtar da shi, ko mataki daidai da dudai wannan mataki da ya dace bisa ga kundin tsarin mulki na ita uwar kungiya. Ba yayi da yawun kungiya bane, ba mu san da wannan maganan ba, saboda haka wannan maganan ta sace mun nisar da uwar kungiya daga wannan maganan, dan babu muka yi shi ba, ko ba mu san lokacin da aka yi shi ba, kuma bai shawara da kowa ba, kuma shi a matsayinsa na Garus Gololo ba shi da mukami ko matsayi wanda zai yi magana a madadin uwar kungiya a kasa.
Sakataren kungiyar makiyaya ta Meta Allah kenan na Najeriya, Baba Usman Gelzarma, ke nesanta kungiyar Meta Allah da aka ce ta yi na baiwa shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki ya yi murabus ko kuma ta dau mataki a kansa. Na tuntubi shi Garus Gololo da aka ce ya yi ba da waccan sanarwa jiya a jihar Benue. Ko Takamaime, shi wane ne kuma da yan suwa yake magana?
Sunana Haruna Garba Gololo, a kungiya Ameti Allah National Coordinator ne, a APC Fulani Nation wai kuma ni patron din su ne.
Yanzu kana magana ne kana matsayinka na dan shugaban patron na Fulani APC Nation White?
Yes,
eh. To amma misali kamar wannan harka ta majalisar dattawa ne ba ma jam'iyya bace ai.
Eh, amma kawai zan kama kuma jam'iyya muna da lokacin da zamu yi magana ai. Freedom of speech.
Kun kawo batun cewar dole sai shugaban majalisar dattawan Najeriya ya sauka da kan mukaminsa. Wani kalibi ne zaka wani me dalilin ku na wannan kira musa?
Su ne za su yi shugaba, ba ya kasa yi karami wanda yake ce minority a ce su ne shugabanni, kaga ba zai yi ba.
To amma misali wannan kamar haka ce ta yan majalisar dattawan Najeriya, kamar ku kuma ba a majalisar kuke ba, kuna ganin wani ba zai ce kuna musu karambani a cikin sha'anunsu na cikin gida ba?
Ni karambani na, ni memba ne na APC, ai a fati na ina da magana, ina da yanki da zan yi magana matsayina na dan APC.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya zama lau lafiya shi ne.
To madalla, a nan Amurka kuma a jiya Talata ne wasu kotunan Amurka suka yanke hukuncin samun wasu mukarraban shugaba Donald Trump guda biyu da laifuka wadda za su iya kai su ga zaman gidajen yari na shekaru da dama. Waɗanda aka kama da laifukan ku sun haɗa ne da tsohon lauyan Trump ɗin Michael Cohen da kuma Paul Manafort, tsohon shugaban kwamitin kamfe na zaɓen shugaba Trump a takarar da ya yi shekarar 2016. To ko menene tasirin waɗannan hukuncen akan makomar siyasar da kuma shugabancin Mr. Trump da masu waɗannan mutane biyu? Bayani kenan da Muhammad Lamin Ali, wani mai fashin baki a birnin New York ya mana.
To ko inda yanzu aka shi zai bari wato shugaban kasa Trump shiga cikin wato matsatsi, saboda ai shi ne alkalin shi da yake na kud da kud, duk wani asirin shi ya kai shekara 10 sun san juna, shi yasa shi zai ya tona mai asiri, kuma ya gwada cewa shi yasa shi ya yi wannan laifuffuka da aka yi. Sa'annan kuma shi no ya fito ya ce ai da cewa taron da aka yi na mutan Russia neman wani abin da za a doki game da watun Hillary Clinton ya ce Donald Trump ya san da zama. Haka kuma ya ce bincike da aka yi na watun kan Podesta da aka je aka doki watun aka kwakwalo emailin ɗan Democrat ya ce Donald Trump ya san da zama. Wayannan duka. Shi yasa shi yanzu haka shi zai bari shugaba yayi zafi shi yasa je da yaje Virginia yaje yana campaign kaga ya kasa dauko maganan ma bai iya tawara kan wannan maganan ba shi dai game da maganan Manafort cewa mutumin kirki ne yayi ma shugaba Reagan aiki yayi ma shugaba Bush aiki to su garin nan ba ruwan su kariyan ka daya yana ba ta duk gaskiyan ka koda dubu dari ne hadda aka kama ka da rashin gaskiya su daya.
To madalla Muhammad Laminu Ali kenan wani mai fashin baki a birnin New York. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 41 na rana a nan Washington. Lokaci yayi da zamu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yanda kuke kallo wannan shari'a da ake a nan Amurka wanda ake yi ba sani ba sabo idan aka kwatanta da irin abubuwa da muke gani a kasashen mu. Amma kafin nan ban sai mu shakata da wannan wakar.
Annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunanin bin nan yamani shin yarin bin nan ingila to ja ka da Italiya in ya dan fauka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shin ga laina shin ga labintin zabadin
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To ba da la muna da kira wane ne a wayar?
A baba Yakubu barka da aiki.
Yawa barka da warhaka.
Suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To bismillah Alhaji Ayuba.
To gaskiya abinda kasa Amerika suka yi akan wannan shari'a abu ne na daidai kuma haka ake so. Yana da kyau duk mukamin mutum duk matsayinsa idan yayi ba daidai ba a kowane kasa a hukunta shi domin shine wannan zai bada daidai kenan kowa ya gani ya dauki aiki mai kyau da muhimmanci yayi aiki mai kasa shi shari'a yana gaba da komai yana da kyau duk wanda yayi ba daidai ba duk matsayinsa ko shi wane ne a hukunta shi domin na kasa su yi koyi. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam.
To mu gode kwarai da gaske Mala Ayuba. Bari mu je jihar mu je a Jos birnin jihar Plateau. Wane ne da a Jos?
Alhaji Babaji ne ne Gonjo daga Jos Plateau Kandahar.
To bismillah mai Gonjo.
To wannan shugaban kasa Amerika warki ne da gindin su. Wannan mutum ne haddasa husuma ne kuma muna fatan Afirka kasi ko da irin halayen wannan mutumin. Dan duk waɗannan abubuwan shi ke haddasawa. Yanzu dai ka duba ƙasar Saudiya ya daure masa gine suna kashe ƴan uwansu Larabawa da su taɓa yin magana ka dakatar da wannan ba. Saboda haka Allah ne ke saka jama'a wannan asirinsa yake tonuwa. Wannan saƙo da Alhaji Babaji mai Gonjo mai Sulado Kandahar.
To bari mu je Maiduguri. Wane ne a Maiduguri?
An sa Alhaji Usman Sani.
To Alhaji Usman muna sauraron ka.
Doran baga. Yawa. Da fatan dai kuna lafiya.
Lafiya limi.
To masha Allah. A gana ce muke akan hanyar mu muke neman alfarma.
a samu da Allah buɗa mana hanya kamar kifinmu na yankin tafkin Chadi.
To mun gode kwarai da gaske da fatan mahukunta sun ji, amma muna magana ne akan yadda ake shari'a a nan kasashen shari'a na kama kowa. To ya zamu iya gani ko kuma ya muke gani idan an kwatanta da kasashen mu? Wannan shine maudu'in da muke tattaunawa kai. Muna da wani a Kaduna. Wani ne daga Kaduna?
Baba ya kuma kyari, barka da shari'a.
Yawwa Murtala.
Da fatan kuma yi sallah lafiya. To baba ya kuma kyari, ko kuna son mu tabbatar da sashen Hausa na mai kake da dalilin da yasa fa muka yi amana ko muka rike wannan tashar kenan. Duba da gaskiyar nan ta fado ko akan kowa ne za a fito za a fade ta tsakanin kasashen mu na Afirka. Kuma ya ishe ka misali a ce wannan cikukun da yake da lauyer nan ba shugaban kasa ne ko mu ce shugaban duniya mai karfin tattalin arziki mai karfin sojoji, amma ana masa gaskiya. Ya ishe ka ce Afirka kasashen mu za ga shugaba ne kuma dan majalisa ko ne shugaban sa ne zai yi duniya ta tabbatar, amma ya tsare akan kujerar shi alƙalai da waya kowa ya shirye ta kallai da jami'an tsaro. To shi sa nake so in ga ba duniya cewa kusan mu Afirka fa muna mulkin gurguzu ne a yanzu ba ma fara siyasa ba. Da fatan za mu samu dama a gyara siyasa Afirka, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai Murtala, bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum baba ya kuma kiri.
Amma wa alaikum assalam malam.
Kana magana da Sama'ila Isa kafin ma da ki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi.
To Sama'ila, duniya na sarinka.
To alhamdulillahi, wannan shari'a da aka yi a Amerika muna yabo kuma muna godiya, kuma muna bukatar ita Amerika a matsayinta na uwar duniya. Ta dobe mu kaman mu Najeriya, mu ma abinda muke so kenan kaman ita Amerika ta tallafa mu shugaba Muhammadu Buhari. Abin da ya shafi irin wannan shari'a masu laifin domukan a Najeriya kamar ai hukuncin da ya kamata ai da shi ya kamata a zuwa taimake mu, muke bukatar wannan gudun kuma a Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya, mai magana Sama'ila Isa a kanin yana.
To mun gode, bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ya Kaduna kuma?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Allah Abdullahi Ahmad ne chama mai yafi Allah le local government.
To Malam Abdullahi, muna sarinka.
To wallahi muna ta neman ku ne ko da lokaci ba na samu ku, yau da nayi sa'a na same ku, amma
Allah ya yi
fatan alheri domin ne din da masu bayani sauraron ku ne a duk lokacin da ake yi karfe 9:30 da wanda ake da karfe.
Malam Abdullahi, da za ka yi bayanin ka ne in ba haka ba ba isasshen lokaci.
Kwarai kuwa ba kowai ta Allah tashi lafiya na
mun gode kwarai da gaske. Bari mu je da magaram a jamhuriyar Niger. Yawwa, wane ne daga da magaram?
Idrisa ne daga da magaram.
To Idrisa, duniya na sarinka?
Kuna lafiya aiki?
Alhamdulillahi.
To masha Allah, yan san bakin cikin maganan nan ta hukuncin da aka yanke ma manya da Amurka. Kalubale ne ga mutanen Afirka masu mulki na kama karya. Sun ɗauki misali irin abubuwan da ake yi a duniya, don mahukuntan duniya suna muke jamaikan turuwa ne su ba su yanke hukunci a bisa kan irin abubuwan da ya kamata.
Mun gode kwarai da gaske Malam Idrisa. Bar mu je jihar Sokoto. Waye Sokoto?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, Jinna, Sokoto, Najeriya, kuma mataimakin shugaban masu buga waya na DOA Alhaji Musa Garu. To gaskiya dangane da wannan abin da ya faru Amerika, to mun
Aisha, mataimakin shugaban yan kiran waya ga waya ta ma wani abu daban. Har yau dai muna kuna tare da sashen Hausa da muryar Amurka ne, muna tattaunawa ne akan yadda shari'a a nan kasashe kamar irin su Amerika, shari'a tana kama kowa, amma idan ka je kasashe mu san ga wani abu daban. Kamar muna da wani akan layi. Muna da wani daga jihar Nija. Wane ne a Nija?
Assalamu alaikum. Sunana Dallami Joja Kagara, jihar Nija, Najeriya.
To muna sarinka.
A halin gaskiya abinda ake yi a kasashen Turawa kamar abinda ake yi a Amerika ba zai yiwu a Najeriya ba. Saboda ne, saboda gaskiya suke hoɗi, amma a Najeriya kamar Najeriya ko akasan Afirka haka, wallahi wallahi ba abin da gwamnati take so ba ba abin da zasu yi iyaka kullun abin da gwamnati take ake kawai kai wannan ba shugabanci bane wannan kuma ba zai kawo mu talakawa cin gaba ba irin da aka yi kuskure ba daidai ba a hoji amma a Najeriya ba sa so haka ya za yi a ci gaba
gaskiya
muna da matsala musamman rashin ba cin gaba bane wannan koma baya ne da wanda bai karatu ba da wanda ya yi karatu sau da jin magana sau iri guda ne
mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Jigawa wani ne a Jigawa
ni ne Abdulkarim daga garin Iliya karamar hukumar Taura
to bismillah Abdulkarim
yawwa abin da nake so game da shugaba Baba Buhari wayannan mutane da suka hana ifarcin susa wayannan idan an zo zaben su ya kamata mutanen a tantance su a gane na gaskiya a gane wanda ba na gaskiya ba saboda mutanen mu sun hana mutum bawan Allah nan ya mana aiki yanda ya kamata
to mun gode kwarai da gaske ina jin da wannan kuma kira ne muka kawo karshe mun gode muku duka yanzu kuma sai shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu so mu labarin wasannin motsa jikin na yau ne da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA wacce ta rusa committee zattawar hukumar kwallon kafar Ghana ta kuma gabatar da committee daidaita sha'anin kwallo cikin kasar hukumar FIFA dai ta yi wa Ghana kashi di game da shirin ta na rusa hukumar ta GFA ta kuma bukace ta ta janye ko ta haɗu da hushinta FIFA ta faɗi cewa za ta zanta da Ghana ta kafa committee daidaita kwallon kafar kasar committee zai mai gurbin kwamitin zattarwa yadda zata shirye zabe wa sabon kwamitin hukumar ta FIFA ta dau wannan ra'ayi ne bayan wata tawagga mai karfi a bisa shugabancin ministan wasanni Azeka Siyama da mukarrashin babban ma'aikacin kasa Samuel Jinapo da sabon ministan labarai Kujo Ponnan Kurma sun kai mata ziyara a shirye-shiryen samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 kungiyar kwallon kafar kasar Ghana Black Stars za ta tafi kasar Ethiopia a matsayin sasanin ta kan ta tashi zuwa kasar Kenya ta kara da Harambee Stars a sabon wata a kokarin samun gurbi a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 ana dai sa ran committee hurda na CAF da FIFA za su jagoranci Black Stars zuwa Kenya din a matsayin masu lura da coach Kwesi Appiah mai koyarwa a bisa la'akari da hali da kwallon kafar kasar Ghana ta shiga manyan club guda biyu a Ghana kuma sasan Chikotoko da Accra House of Oak za su kara ranar Lahadi 28 ga watan October yayin bukin cika shekaru 80 na tsohon shugaban kasa J.A. Akufo da kuma tara kuɗi kimanin gara sidi miliyan 80 wa gidauniyar Akufo din tsohon dan wasan bayana asan Chikotoko yayi wa war clubin din saka shiri cewar yawan koran masu koyar da clubin wasa ne kisa ba ta tabuka wani abun kwarai a santi kotoko dai cikin kaka uku na wasanni ta sallami kociyanta har bakwai kuma yanzu haka ana shirin sallaman coach Paku Sifaben manajan clubin din na yanzu a ƙarshen kakan bana shugaban Liberia George Weah na shirin baiwa tsohon bai koyar da wasan kwallon kafa Arsene Wenger lamban yabo mafi girma na kasarsa shugaba Weah shine kadai dan Afirka da aka taba ambata da dan wasa na duniya na shekara kuma Wenger ya dauke shi ne a 1988 lokacin da yake koyar da Monaco wasa da wannan muka iso karshen labaran wasannin Ridwana Lamuk Tara Bas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Sakataren ma'aikatar cinikayya na Amurka Wilbur Ross tare da tawagar wakilan majalisa masu ba da shawara ga shugaban kasa akan harkar cinikayya da Afirka a lokacin da suka kai ziyara a wasu kasashe hudu na Afirka sun bayyana wasu yarjejeniyoyin kimanin dalar Amurka biliyan 1 da suka kulla da yan kasuwa daban-daban masu zaman kansu na kasashen da suka ziyarta din Mashawarta na kyauta da zaton cewa za su kammala magana akan karin wasu yarjejeniyoyin ciniki na dalar Amurka fiye da biliyan 2 a cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa. a ziyarar da suka kai kasashe hudu da suka hada da Habasha, Kenya da Kwade Buwa da kuma Ghana. Sakatare Ross ya ratta ba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi da ministan kudin Ghana don karfafa dangantakar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Haka ma a lokacin da suka tsaya kasar Habasha, karaman sakataren harkokin cinikayya Gilbert Kaplan shima ya saka hannu akan yarjejeniyar hadin kai da kasar Habasha da gwamnatin Kenya. A Ghana kuma sakatare Ross ya jagoranci tawagar wakilan Amurka a taron tattaunawar da aka yi da shugaban kasa Nana Akufo Addo da mataimakin shugaba Muhammadu Bawumia tare da ministan cinikayya Allan Kiramanta da ministan lantarki Boke Ayarko da kuma ministan kudin Ken Opori Atta. Haka kuma shi ma karamin sakatare Kaplan ya jagoranci tawagar wakilan Amurka din a taron zantarwa da suka yi da wakilan gwamnatocin kasashen Habasha, Kenya da Kwade Buwa, inda suka gana da masu ruwa da tsakin gwamnatocin, ciki har da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta da shugaba Alasa Otoro na Kwade Buwa da kuma ministan kudin Habasha Abrahaman Teske. Haka kuma tawagar sun tattauna da manya-manyan 'yan kasuwa da kamfanoni daban-daban na Amurka wanda dama suna gudanar da harkokin kasuwanci da waɗannan ƙasashen. Har ila yau tawagar sun gana da shugaban babban bankin Raya ƙasashen Afrika na ADB domin ƙarin fahimta akan yadda bankin ke bada tallafi a nahiyar Afrika. Wannan tallafin kuɗaɗe yana da mahimmanci ga kamfanonin Amurka da ke neman kwangiloli a ƙasashen na Afrika. A yarjejeniyar da aka kulla a lokacin wannan ziyarar zuwa kasashen Habasha, Kenya da Ghana na nuna ayyuka da ake baiwa fifiko a sassa daban-daban na Raya kasashe don taimakawa wajen samun ci gaba mai dorewa. Haka kuma yarjejeniyoyin na bada dama ga gwamnatocin da abin da ya shafa wajen samun hurumin sukunin tunkarar matsalolin da ke haifar da cikas ga kamfanonin 'yan kasuwan Amurka da ke son gudanar da harkokin kasuwanci a waɗannan kasashen guda uku. Amurka na samun ci gaba a Afirka, kuma za mu kasance masu ƙarfafa abokantakan kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka, a cewar sakatare Ross. Muna ci gaba da gano mafita ga matsalolin da ke toye harkokin kasuwanci ta hanyar fitowa da sababbin hanyoyin mu'amala a tsakanin 'yan kasuwarmu. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau kotun kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe za ta fara sauraron karar da jam'iyyar Hamayya ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar watan da ya gabata. Jam'iyyar Movement for Democratic Change MDC tana zargin hukumar zaben kasar da maguɗi a zaben da aka gudanar ranar Litinin ga watan Yuli da ya nufin ba shugaba Emmerson Mnangagwa da jam'iyyarsa ta ZANU PF galaba. Bisa ga sakamakon zaben da hukumar zaben ta fitar, Mnangagwa ya samu kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un, ya doka shugaban jam'iyyar MDC Nelson Chamisa wanda ya samu kashi 44 cikin 100. Jam'iyyar MDC ta ce hukumar ta yi a rangizon ƙuri'un da ta ce shugaba Mnangagwa ya samu, ta kuma yi zargin cewa ƙuri'un da aka ce an samu a waɗansu mazaɓu sun fi mutanen da aka yi wa rijistar kada ƙuri'a. Chamisa ya shaida wa manema labarai ranar Litinin cewa jam'iyyarsa tana da shaida kwakwara da ta nuna cewa an tafka maguɗi a zaben, ya kuma ce na da ƙwarin gwiwa kotu za ta bada umarni a gudanar da sabon zaɓe. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna ɓacin ransa yau Talata akan samun tsohon shugaban yakin neman zabensa Paul Manafort da aikata manyan laifuka wanda yanzu zai iya fuskanta hukuncin zama gidan yara na tsawon shekaru masu yawa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe za ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Safinatu Sa'adu Sodangi da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan dare Mr. Sidrak Babaya kuma ƙirri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Har yau dai muna ce muku barka da sallah, kuma Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin, sun ma amin.